بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينزو دمك يا مجانا la asariya ce ta ranar litinin wadda ta daidai da 12 ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431 daidai da 26 ga watan april shekara ta 2010. Wannan lokacin zamu amfani da shi ne domin mu dan samu fadakarwa dangane da wasu abubuwa da suka shafi ilimin hadisi ga ɗaliban wannan makaranta tamu ta Darul Hadisi Salafiya. Jama'a masu kallon mu da sauraron mu, mu sani da cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ita ce ta ruwaito alqur'ani shi da kanshi. Don haka muhimmancin sunna dangane da a tace ta kuma a tantance ta da kuma gano ma'anarta bai gaza game da muhimmancin gano ma'ana da kuma tacewa da tantancewa dangane da alqur'ani ba. Amma saboda kasantuwar halin da Al-Qur'ani ya samu kanshi a lokacin ainihin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya rasu, na cewa kafirai suna harin su ga cewa sun kashe masanan shi, mahaddatan shi, sai sahabbai suka bada muhimmanci wajen tsayawa domin a rubuta Al-Qur'ani bayan an tace an tantance abin da yake shine Al-Qur'ani daga abin da yake ba Al-Qur'ani bane, daga abin da yake Al-Qur'ani ne an shafe karatun shi da rubutun shi, daga kuma abin da yake an bar karatun shi ko da an shafe ainihin wato ma'anar shi ko kuma hukuncin shi. Wannan ainihin aiki da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama suka yi wani jan aiki ne kuma namijin aiki wanda yake a tarihi na rayuwar dan adam ba a taba samun irin shi ba, wajen tacewa da kuma tantance ilimi da kuma tabbatar da abu kamar yadda yake, musamman abin da Allah ya saukar da shi daga saman bakwai. Wannan aikin nasu shine aikin farko da aka yi wajen tace shari'a da kuma gyaranta da kuma ainihin rubuta ta a tattare. Don haka ta iya yiwuwa ka ce me yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba su yi hadisi haka ba? Malamai sun kawo dalilai masu dimbin yawa. Daga cikin dalilan da suka kawo akwai cewar dama dai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya hana su rubuta alqur'ani domin tsoron kada ainihin wato alqur'ani ya cuɗe tare da hadisi. Ana hadda alqur'ani, ana haddar hadisi, to sai abin ya zo ya cuɗe, yayin da kuma za a zan ana rubuta alqur'ani kuma ana rubuta hadisi. Dan haka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana su. Bayan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fahimci nunansu da ƙwarewarsu dangane da abin da ya shafi alqur'ani da kuma iya tantance tsakanin alqur'ani da hadisi, sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi musu ainihin wato izini dangane da rubuta hadisai. Aka samu sahabi kama Abu Huraira ya zo ya kawo kukan cewa baya iya haddacewa, gashi kuma bai iya rubutu ba, ga kuma abokin shi Amr ibn al-As yana ainihin rubutawa. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi wa Abu Huraira addu'a akan ya rinka yin hadda. Wannan dalili ne akan cewa shi annabi ya samu bayanin cewa ga wani sahabi mai suna Abdullah dan Amr yana rubutawa. Annabi bai tsawa akan haka ba. Sannan akwai wani dattijo mai suna ainihin Abu Sha ya kawo kukan cewa annabi ya sa a rubuta mishi wato ya rubuta mishi wata hudu ba, annabi ya yi wani jawabi ne, sai wannan dattijo ya ji da dadi sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya rubuta mishi wannan ainihin jawabi, wannan hudu ba, wadannan hadisai, annabi ya ce ku rubuta mishi. Da wannan ne malamai suka tabbatar da cewa yo ashe hanin can da annabi ya yi shi ne saboda dalili. Dalilin ku shine tsoron wancan rudani, da dalilin ya gushe shikenan annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu izini. A gargashin wannan, idan kun fahimci waɗannan bayanan da kyau, to za ku gane ashe sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sun auna abubuwa ne guda biyu masu muhimmanci, sai suka gabatar da al-ahammu, mafi muhimmanci shine alqur'ani, musamman da ya zama kafirai makiya a lokacin hari suke yi su aika da gayyata cewa musulmi su zo su taho da manya-manyan malamai mahaddata alqur'ani, ga su sun musulunta suna so a zo a karantar da su alqur'ani, idan ainihin waɗannan malamai suka zo sai su tare su su kashe su. irin wannan makirci yasa sahabbai suka marmaza suka fadaka suka wannan aiki jan aiki a cikin kwazo wajen tattara ainihin alqur'ani da kuma tace shi Allah ya tsare alqur'ani da ainihin tsarewar dama da ya alqauri zai mishi a inda yake cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna mu muka saukar da azzikr shine alqur'ani kuma mu ne zamu ainihin tsare shi idan jama'ar musulmi kun fahimci waɗannan bayanan to za ku gane ashe kasantuwar tattara sunna da aka samu a halin baya baya in an gwada da tattara alqur'ani to ba ya faru ne dan sakacin sahabbai ba dan haka waɗanda suka biyo bayan su sune ainihin tabi'ai a zamanin su al-Imam Muhammad ibn Shihab az-Zuhri suka fara ganin muhimmancin kokarin tara sunna to wannan tarawa suka ina so ku gane tarawa ce babu tsarawa ya kamata ku fahimci Hausa tawa ma'ana tarawa shine collection a tattaro dukkan abin da aka ce Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fadi a babin zakka ne akan aikin hajji ne akan aure ne akan menene har ya kai a wannan lokaci ma duk abin da fatawar da Abubakar da Umar da Uthman da duk wani malami cikin sahabbai yanzu kokarin da ake a tara to suka yi wannan aiki sune su ainihin Muhammad ibn Shihab az-Zuhri kamar yadda al-Imam Suyuti yake cewa Amirun lahu Umar wato Umar dan Abdulaziz shine ya umarce shi shine ya dauki nauyin yin wannan aiki Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda bayan wannan aiki sai kuma waɗanda suka biyo bayan su sai suka fara tunanin tsarawa yanzu tunda an tara to sai su ce to hadisan da suka shafi tauhidi a tara su wuri guda hadisan da suka shafi aure a tara su wuri guda na sallah a tara su wuri guda hadisan jihadi ciniki kasuwanci su ma a tara su wuri guda wannan shine ya kai mu zuwa ga aikin tsarawa a inda aka samu al-Imam Ma'mar yayi wannan aiki aka samu ainihin al-Majirin shi al-Imam Abdurrazzaq yayi wannan aiki a cikin al-Musannaf aka samu al-Imam Malik yayi wannan aiki a cikin Muwatta aikin tsarawa da tasnifi alal abwab imma alal abwab al-fiqhiyya am alal abwab al-jumaliyya ma'ana ko a jumillance ko kuma a bisa tsari na fiqh ko kuma rubuta littattafai mustaqillai a ce za a rubuta ainihin hadisan sayyidina Abubakar as-Siddiq hadisan da Fatimatu Zahra ta ruwaito da ire-iren wannan aiki samar da waɗannan littattafai shi ya kai ga dole ne kuma a samu wani ilimi wanda zai jagorancin iya gane ma'anar waɗannan littattafan ya kamata ku gane domin malaman hadisi su kadai ne wasu irin malamai waɗanda dukkan wani littafi da kaji sun rubuta shi to yana gudanuwa ne a bisa wani tsari wanda wannan tsari in ba kana cikin harkar tasu ba za ka gane me suke nufi ba misali yanzu malaman hadisi sai su rubuta littafi sai su ce mai as-sunan as-sunan din nan ai kowane irin littafi zai iya amsa sunan sunan kenan tunda an tattara sunnoni a ciki sai su rubuta littafi sai su sa mishi al-jami' kaga al-jami' ai duk wata matattara ta ilimi za a iya kiranta al-jami' ko kuma a ce al-musannaf kadan ka dubi al-musannaf me yake nufi littafi da aka rubuta kawai amma malaman hadisi sai zama in sun ce as-sunan ga abin da suke nufi in sun ce al-jami' ga abin da suke nufi idan sun ce al-musannaf ga abin da suke nufi a ƙarƙashin wannan dole kenan yanzu idan ana son ai wa waɗannan littattafai kyakkyawar fahimta da kuma manufar su tun daga sunayen su da tsarin hadisan su da ingancin hadisan da ma'anar hadisan da hanyoyin da ake bi a gano tarihin waɗanda suka ruwaito hadisan da kuma hanyoyin da ake bi a gano fassarar wasu kalmomi da suka zo a cikin hadisan da kuma hanyoyin da ake bi a gano yaya za a samar da kyakkyawar mafita ta ma'ana dangane da hadisai guda biyu ko sama da biyu waɗanda suka zo a zahiri sai a ji suna karo hadisi ya zo ya ce in ka taba zakarinka alala ta kare wani ya zo ya ce in ka taba zakarinka alala ba ta kare ba yanzu waɗannan hadisan a zahiri da ni da kai sai mu ji kamar suna karo to amma tunda sun inganta sai malaman hadisi suke ba karo suke ba kowanne yana da tashi ma'anar sai malamai suke maka ga hadisi ya zo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi sharrin masu sheda shine wanda ya bada sheda ba a tambaye shi ba ba kuma wani hadisi ya zo ya ce mafi alherin masu sheda shine wanda ya bayar da sheda ba a tambaye shi ba kaga wannan abu a zahiri akwai karo ka zo ka bada sheda ba a tambaye ka ba sai a ce ka zama masharranci masharrancin ma kafi kowa ka zo ka bada shaida ba tambaye ka ba sai ya ce ka ga mutumin kirkin ma da yafi kowa kuma duk daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam ashe ana buƙatar a samar da wani tsari da zai bada damar da za a rinka fahimtar irin waɗannan rigingimu a ƙarƙashin wannan jama'a sai malamai suka zauna ina yi mana tarihin ne yanzu wannan kasar zamu dauke shi a matsayin muqaddima ce ta ilimin hadisi zan ci gaba da yi muku waɗannan laccoci insha Allah ta'ala waɗanda za su kai mu ga kasusuwa masu dimbin yawa ba za mu san iyakarsu ba amma dai muna so a dauki wannan na farko a matsayin muqaddima a matsayin kuma ainihin wato kasar na daya daga cikin jeren giyar karatuttuka ko kuma laccoci da za mu sawa ilimin hadisi dan haka a yanzu tarihin muke in Allah ya so wato malaman sai suka zauna suka ga tun daga zamanin qudama'u daga zamanin salaf har zuwa zamanin mutaakhirina shine tun daga kafin shekara ta 300 ina son ku gane daga zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama zuwa shekara ta 300 ita ce al-Imam Az-Zahabi yace duk malaman da suka rayu suka rasu kafin wannan lokaci su ake kira qudama wato su ake kira malaman da to waɗanda suka rayu daga shekara ta 300 da wani abu zuwa har kuma duniya ta tashi su ake kira mutaakhiruna to wannan is an academic categorization wato rarrabawa ce a bisa tsari na ilimi amma in aka dawo babin aqida da manhaji to anan ba a cewa qudama ba a cewa mutaakhiruna sai a ce salafu sai a ce khalaf don gaji an ce salaf to ana nufin malaman farko Annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai tabi'ai tabi'ut tabi'ina sai a ce waɗannan sune salaf to dukkan wani wanda yazo daga baya ya bi irin tafarkin su ya bi irin tsarin su a aqida da gudanar da da'awa shi kuma sai a kira shi salafi to ina son ku bambance idan kuka ji an ce qudama wato magabata dadaddun malaman da kuma kuka zo an ce mutaakhiruna to nan ana magana ne tsari ne na ilimi misali yanzu kamar sadda muka karatu da can mu an karantar da mu ne da Oxford yanzu ko galibi ba a karantar da yara Oxford yanzu Macmillan ake karantar da su ma'ana kun ga sabon tsari ne na ilimi sabon tsari ne na ilimi to su qudama'u su ne malaman da suka zauna da Annabi sallallahu alaihi wasallama irin su Abubakar ibn Siddiq irin su Sayyidina Ali da makamantan ire-iren waɗannan wato waɗanda suka tsaya suka gabatar da wata hidima ta ilimi dan haka waɗanda ba malamai ba daga cikin sahabbai ba a kiran su qudama anan ya kamata ku gane sai wanda yake malami kuma yayi hidima a cikin harka ta ilimi imma da karantarwa ko kawo wata ka'ida ko yada ilimi ko wani aiki kamar Sa'ad ibn Abi Waqqas wanda yaje bayan garin Madina ya share fili a inda kufan Jami'ar Islamiyya take a yanzu yaje gina gida yaje gina makaranta a wurin yana dibo ɗaya musamman waɗanda ba Larabawa ba yana zama yana karantar da su ai tarihin Jami'ar Islamiyya daga nan ya samo asalin inda Jami'ar Islamiyya take yanzu inda Wadul Aqiq yake yanzu duk inda kazo zaka shiga Jami'ar Islamiyya sai ka haura Wadul Aqiq ko kuma sai ma ka haura gadar to asali nan kasru Sa'ad ne ma'ana ana cewa fadar Sa'ad wato yaje yayi babban gida ne da makaranta yana karantarwa to yanzu misali Sa'ad ibn Abi Waqqas wannan abin da ya gona ce yayi harka ilimi ce ko to yanzu academically a bisa tsari na ilimi to yanzu Sa'ad ibn Abi Waqqas yana daga cikin qudama ina fata an gane to amma yanzu Khalid ibn al-Walid yana da wahala ba wai hidima ma ta ilimi ba yana da wahala ma a cikin riwaya hadisi ka ji shi in ba ka matsa wurin manyan malaman hadisi ba saboda shi ya kare rayuwar shi ina ne shi kuma a wajen yaki da jihadi to kun ga idan kun fahimce ni da kyau to da malamai suka tashi suka dubi tsarin ilimi sai suka ce to abinda suke nufi da qudama sune waɗanda suke malamai daga zamanin sahabbai tabi'ai tabi'ut tabi'ina tabu'u atba'i tabi'ina har zuwa shekara ta 300 waɗannan dukkan su iri ɗaya wato syllabus ɗaya suke bi manhaja ɗaya suka bi ta ilimi ita ce me ka zo ka zauna gaban malami ya karanta maka karatu ka haddace ya dawo ya tambaye ka ya bincike ka tsari ɗaya suke bi na ilimi syllabus ɗin su ɗaya ko kun fahimta to daga shekara 300 da ta wuce sai aka fara canja syllabus shine kun ga misalin da nayi ana karantar da Oxford sai aka koma ana karantar da Macmillan kun ga manhaja ta fara canzawa misali nan da ana karantar da mu larabci ne a nan kasar duk wanda ya karatu larabci a da a kasar nan da arabiya mai allo ake karantarwa wanda aka rubuta Institute of Education na nan Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria daga baya sai aka da aka sa al-arabiyatul hadisa ana nan al-jadida sai aka zo aka sa al-arabiyatul hadisa kuma waɗannan kun ga sabon tsari ne na ilimi to sai ilimi ya fara daukan salo da aka fara samun malamai irin waɗanda suka fara kawo su tsare-tsare waɗanda su tsare-tsaren ba bid'a bane domin tsarin ilimi idan babanka ya bi hanya kaza ya haddatar da kai alqur'ani kai kuma sadda ka haifi danka in kaga akwai wata hanya da tafi dacewa in ka dauko ta ba za a ce kai bid'a ba nan ba bid'a da sunna ba su da mashiga anan ko kun fahimta jama'a misali babanka ya tafi aikin hajji a kasa kai kuma ka samu kuɗi ka tafi aikin hajji a jirgin sama yanzu bid'a ba ta da mashiga anan amma menene wannan wato salo ne ya canza dan samar da sauki ko to da malamai suka taso irin su al-Imam al-Hakim da irin su al-Imam al-Baihaqi da irin su Ibn Hazm sai suka rinka kawo canje-canje a wajen al'amuran da ya shafi rubutun hadisi karatun hadisi sharhohin hadisi da wasu yanayin rubuta littafai to sai aka ce to ku tsaya kun ga salon malaman da na ilimi yanzu an fara canza shi da kawo wasu sababbin salo domin kawo armashi da ƙarin fahimta a cikin abin to sai aka marmaza aka raba aka ce to waɗannan su ake kira kudama to dan haka naka ce kudama'u to waɗanda suka tashi kuma suka yi revolution a cikin harkar kudama'u din su kuma da suka karantu a wurin malaman su suka tashi su kuma sai suka maida abin tsarin makarantu su din a tsarin su sune irin su Imam Malik sune irin su Imam Ahmad sune irin su Layth ibn Sa'd to waɗannan da zaran an ce kudama'u a yanzu to an fi tunanin irin su irin su Imam al-Bukhari irin su al-Imam al-Tirmidhi to da tafiya ta tafiya aka fara samun irin su al-Imam al-Baihaqi sai suka zo sai suka fara kawo su al'amura waɗanda ƙarin inganci ne da armashi wajen riwaya da fahimtar hadisi to su kuma sai aka samu su al-mutaakhiruna dan haka al-mutaakhiruna a cikin ilimi ba suka bace sabanin al-khalaf a cikin aqida da manhaji a cikin aqida in aka ce maka salaf an yabe ka in aka ce maka khalaf ba an soke ka amma a cikin ilimin aka ce maka kudama kai kuma aka ce maka mutaakhir ba suka bace anan ya kamata ku gani tsarin ilimi ne so kawo to ana nan a cikin wannan tsari ana cikin tafiya a haka tafiya ce tafiya har sai su malaman suka ga to lalle a fara samar da waɗansu littafai waɗanda za su taimaka wajen fahimtar waɗannan kibda-kibdan littafai da Imam Malik Abdurrazzaq Ma'amar Ahmad ibn Hanbali wa yake da suna Abubakar ibn Abi Shayba Uthman ibn Abi Shayba su al-Imam al-Bukhari su Abdullahi su Abu Dawud su Nasa'i su Tirmidhi suka rubuta domin su a lokacin su a zamanin su waɗannan littafan suna karanta su suna da ka'idojin wato suna da ilmomin nasu da fa duka ne tare da karatuttukan so da haka ba su da matsala to amma zamani zai zo wanda kuma waɗannan irin littafan an karanta su za a rinka ganin wasu abubuwa waɗanda ba a gane ba to nan da nan sai suka tashi sai suka fara rubutu daga cikin malaman da suka fara rubuce akwai al-Imam Ar-Rama Hurmuzi al-Qadini Abu Muhammad Abdurrahman Ibn Khallad Ibn Hassan Ar-Rama Hurmuzi ya rubuta littafin shi daga cikin littafan da aka rubuta na farko a ilimin hadisi ya sanyawa al-muhaddis al-fasil bayna ar-rawi wal-wa'i wannan littafi al-doktor Muhammad Ajaj al-Khatib ya zauna ya ta hakikin shi a cikin mujalladi guda a tsarin da suke bi wajen rubuta littafan ilimin hadisi su kuma waɗannan kudama'u din daga cikin malaman musalah al-hadis ga tsarin idan misali suka ce ba a karban hadisi a wurin mutumin da yake makaryaci ne sai su ce saboda hadisi kaza sai su kawo hadisin da isnadin shi dan haka abinda nake muku ishara anan ku fahimta kenan shine
wato littafan suna dauke da kaidojin ilimin hadisi ko amma kaidojin yan kadan ne hujjojin sun fi yawa saboda zai ce maka dukkan mutumin da kake shakkar hadisin shi kada ka karba sai ka tabbatar yanzu wannan kaida ce is a rule kaida ce kun kiyaye dukkan wanda kake karban dukkan wanda kake shakkar shi kada ka karba hadisin shi sai ka tabbatar yanzu kun ji wannan kaida a sadara daya ko to sai ya ce maka dalili akan haka haddathana fulanun sai ya kawo maka hadisi cewa wata rana sahabi Abu Musa al-Ash'ari yazo gidan sayyidina Umar yayi sallama Umar bai amsa ba ya sake sallama Umar bai amsa ba ya sake sallama ta uku Umar bai amsa ba shikenan duk jama'a na zazzauna a kofar gidan Umar shi ko sai ya juya sai ya tafi shi ya tafi kenan sai ga Umar ya fito Umar yace ba yanzu mu ji muryar wani ba aka ce eh ina yake aka ci ranka yadda yayi sallama uku ba jawabi ya juya sai ya ce ku bi bayan shi ku zo da shi aka bi bayan shi aka zo da shi shikenan ce me yasa kai sallama so uku sai ka juya ka tafi yace ranka ya dade Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutun yayi sallama guda uku babu wani jawabi to shikenan ya juya ya tafi shi sai yace to wallahi wannan maganar ban santa ba ban taba jin ta ba ko dai ka je ka kawo min wani wanda zai shedar ka akan shi ma ya jita in ba haka ba zan maka duka in farfasa bayan ka wannan sahabi hankalin shi ya tashi sai ya tafi anguwar sa Abu Sa'id al-Khudri yace jama'a ga magana na faɗi Umar yayi mini musu yana shakka ko akwai wanda ya ji wannan magana sai wani dattijo cikin malaman anguwar sai yace duk jama'ar da ke zaune majalisin nan kowa taba jin wannan magana amma ga wani yaro karami ma Abu Sa'id al-Khudri tashi ka je kai shaida shi sai Abu Sa'id sai ya tashi je shaida shi da yazo aka fada Umar hadisin sai Umar yace Allah sarki kaga Umar bai san wannan hadisin ba ashe dashi hadisin ya tabbata ina can ina fama da kasa kayan trader da kayan shago annabi yana ta hadisi ban sani ba yanzu wannan hadisin shine hujja akan waccan kaida kwaya daya amma ku ji hadisin shafi nawa ne ko sadara nawa ne dan haka littattafan malaman hadisi na farko suna dauke da kaidoji amma kowace kaida sai sun kawo mata hujjarta to da tafiya ta tafiya sai malamai da suka biyo bayan su sai suka fara ganin zaka ga irkeken littafi na ilimin hadisi amma sai kaga duka kaidojin da yake dauke da su kwaya biyar ne duk sauran shafuffukan littafin fa an cika shi da hujjojin waɗannan kaidojin ne sai suka ce to tunda yanzu dukkan ɗaliban da ake karantawa kowa ya gamsu da hujjojin irin waɗannan maganganun baya shakka a kan su to ai ya kamata a zo a jarrabe littattafan wato a tace littattafan ya zama littattafan ba sa dauke da waɗannan irin ainihin wato hujjoji dan haka an ka dauki littafin Rama Hurmuz al-Muhaddis al-Fasil bayna rawi wal wa'i wasu suna kuskuren fadin su ne suna cewa al-Muhaddis al-Fadil al-Muhaddis al-Fasil bayna rawi wal wa'i shine sunan littafin ba Fadil ba kuskure ne sai littafin ma'rifatu ulum al-hadith na al-Imam al-Hakim waɗannan littafan zan buga misali da su ne kaɗai a matsayin irin littattafan da idan ka ɗauke su ka duba su sai ka ga cewa waɗannan littattafan suna ƙoƙarin kawo ka'ida ta ilimin hadisi tare da kuma biyo baya da hujja ta ita ka'ida da malamai suka ga cewa yanzu an gamsu daga irin waɗannan tsari sai suka ce to bari su fara aikin tace ilimin hadisi ta hanyar karantar da ka'idojin shi zalla an samu malamai da yawa sun yi rubuce-rubuce amma littafin da ya fi bayyana akan haka shine littafin da a rubutun suna aka fi sanin shi da Muqaddimatu Ibn Salah Muqaddimatu Ibn Salah asalin shi wannan littafin ba littafi bane malamin ya nufi ya rubuta abin da ya faru shi lecturer ne a Darul Hadith Al-Ashrafiyya dake Dimashq sai ya rinka yo lecture notes wato yana yin hand out idan yazo yi musu lecture yau akan hadisi sahihi sai ya raba musu idan ya raba musu sai su je sai su copy idan gobe yazo yi musu akan hadisi da'ifi idan jibi yazo yi musu akan hadisi munkari da haka sai ainihin suka tattara sai ya zama gashi nan haka kamar booklet amma ba a tsara shi ba, bai zama a tsara ba, saboda ku dubi yadda yake, wannan badi wannan badi wannan badi. To wannan yasa malamai da suka zo a bayan shi sai suka ga cewa zai yi kyau a tsaya a tsara wannan littafi, sai suka yi zama suka yi ta tsarin littafi wannan littafi, wannan ya zo ya tsara shi ya maida shi a rubuce, kamar yadda al-Imam an-Nawawi a cikin littafin shi al-Irshad, littafin al-Irshad da al-Imam an-Nawawi yayi ne kokarin ya tsara wancan littafin yayi kyau. Sannan Nawawi da ya gama rubuta littafin al-Irshad sai ya ga cewa littafin al-Irshad yana da fa'ida amma shi ma yayi yawa, sai ya zo ya ce taqrib, wato at-taqrib ala al-irko taqribun ila al-irshad, wato bari ya dan rubuta maka littafin da zai kusantar da kai zuwa ga wancan, shine siyudi ya dauka yi sharhin shi, ya sa mishi tadribur rawi sharhu taqrib na an-Nawawi, haka nan ainihin as-Sakhawi shi ma yayi sharhin shi, duk muna da waɗannan sharhohi in Allah ya so, munasaba an ta kama zamu zo da su. Menene nake so in ce a yanzu? Malamai sun yi aiki domin yiwa hidima ga muqaddima ta Ibn Salah, wanda ita muqaddima ta Ibn Salah din an samu wani malamin hadisi a ƙasa ainihin wato a Syria, ya zauna ya yi tahqiqin shi, yana ganin sunan littafin Ulum al-Hadith ko kuma Ma'rifatu Ulum al-Hadith, wato kusan sunan su ɗaya da na al-Imam al-Hakim. Abinda nake so in ce a nan, banda waɗannan malaman irin su Imam an-Nawawi, an samu wasu da suka yi ƙoƙarin mayar da littafin kuma waƙe, kamar Alfiya ta al-Imam al-Iraqi. Alfiya ta al-Imam al-Iraqi waƙe ne, amma ya yi ƙoƙarin waƙe muqaddiman nan ce. To haka malamai wasu su sharhi, wasu su ci gyaran shi, wasu aka yi ta da yin abubuwa a kai. Ana nan sai ƙarshe, wato daga cikin ƙarshen mutaakhiruna shine al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani, sai wani cikin ɗalibai ko wasu cikin ɗalibai suka ce ala gafarta malam, muna buƙatar ka rubuta mana littafi wanda wannan littafin zai gamsar da mu amma a taƙaice game da fannoni na ilimin hadisi. Ibn Hajar Allah madaukakin sarki gafarta mishi, a muqaddimar littafin shi haka yi ishara ga cewa an neme shi da ya rubuta littafin ne, kuma fata da yake naya samu shiga cikin wannan hanya ta hidima ga sunna ta sa ya rubuta wannan littafi. Ya rubuta wannan littafi wanda ina fatan muhadarar nan tawa gaba daya za ta kare ne in Allah ya so ta bangaren musnadul hadis akan wannan littafin. To anan dala malam yi kokari ka kawo min kofin ainihin littafin Nukhbatul Fikr din. Anan zan ja hankalinmu da cewa ku natsu da kyau, in yi muku wani bayani wanda wannan bayani yana da matukar muhimmanci ga duk dalibi na sunna. Wannan maganar ita ce shi ilimin hadisi da ake cewa, wasu su ce mishi mustalahul hadith, wasu ce mishi ulumul hadith, wasu ce mishi jarhu wa ta'dil. Ina son ku gane, in aka ce za a tsaya a tantance abin da ya kamata, shine akwai bambanci tsakanin mustalahul hadith da usulul hadith da jarhu wa ta'dil, sannan da ilmu tahqiq da za a yi magana. Wato asali shi ilimin mustalahul hadith ilimi ne da ke koyar da kai kalmomin da malaman hadisi suke amfani da su. A ce maka hadisi sahihi shine kaza, hadisi da'ifi shine kaza, hadisi hasan shine kaza, hadisi munkari shine kaza. To in ka san wannan, to ka san mustalahul hadith. Amma har yanzu baka kai ga ka fara aiki dangane da gano wannan ya inganta ko wannan bai inganta ba. Wato kamar yaro ne, sai mahaifin shi ya kai shi wurin teloli yana so a koya mishi dinki, sai teloli su ce to kaga wannan sunan shi almakashi, kuma amfanin shi shine da shi ake yanka yadi, wannan kuma kaga sunan Teresa, ita kuma da ita ce ake farke duk wani dinki da ake so a farke in an gano an yi kuskure ko kuma ba a buƙatar shi, wannan kaga ita ce allura, akwai lamba 16, akwai lamba 18, akwai lamba 14, tsohon keke kaza ake sa mai, sabon keke iri kaza ake sawa, wannan shine mai, shi kuma ka ganda ake diga shi da inda ake diga shi, wannan sunan shi paleti ko koshiya, wannan sunan shi shetir, wannan sunan shi tep, dagwada mutane. Yanzu kaga ranar farko da rana ta biyu ko sati daya duk in akai wa dalibi wannan karatun zai koma ya fara cewa baba na zama tela a wannan an gabatar da shi ne dan kar mai gidan shi ya ce kai dauko mana koshiya yaje ya dauko abin damun fura haka ne ko ba haka ba koshiya a wurin teloli suna nufin paleti ba irin wanda masu damun fura suke damun fura ba ashe yanzu ilimin musalawul hadith yana koyar da kai kalmomin da malaman hadisi ke amfani da su to ina son ku gane iyakar ma'anar ilimin musalawul hadith kenan shi kuma jarh wa ta'dil shine ilimin da za a koya maka irin kalmomin da malamai suke amfani da su wajen su ce wane mutumin kirki ne ko mutumin banza ne sannan da irin littattafan da suke amfani da su wajen nemo tarihin duk wani mutum wanda sunan shi yazo kai tsaye kama a ce Muhammad dan Abdullahi ko kuma sunan shi yazo ta hanya ainihin wato alkunya kama a ce baban Abdullahi ko hanyar shi tazo yazo ta hanyar nisba kama a ce mishi al-Ibrahimi ko sunan shi yazo ta wata siga daban kama a ce Ibnu Ahmad duk irin waɗannan na daga cikin abubuwan da ajar wa ta'dil ake koya maka wanda daga ƙarshe sai a fara koya maka kuma wasu ka'idoji a ƙarƙashin in kai mustalah kai wannan jarh wa ta'dil ka san littafan ka san kalmomin ka san ma'anarsu sai a fara nuna maka to kaga a ƙarƙashin haka ga yadda ake iya inganta isnadi ko a iya raunata isnadi daga haka kuma za a iya hada isnadi guda biyu ya iya zama asahu ko ya zama hasan ko ya zama sahihun ko kuma ya kasa zama komai ina fata an gane kenan yanzu idan kun fahimce ni da kyau na yi magana dangane da mustalah da me da jarh wa ta'dil to waɗannan ilmomin guda biyu ku kiyaye jama'a akwai na ukun su shine ilmu usulit tahqiq yaya ake tahqiqin hadisai annabi sallallahu alaihi wa sallam sai faɗi magana sai kaji wani malamin hadisi ya zo ya ce wannan maganar ba duka annabi haka ya faɗe ta ba misali inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu'i faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al malamin hadisi na zuwa sai kaji ya ce magana annabi daga cikin nan ita ce daga inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu'i amma faman istata'a an yutila ghurratahu falyaf'al ba magana annabi bace sai dai ta haƙƙaƙa maka wannan ya iya tantance maka magana annabi daga wanda ba ta annabi ba wannan sai wanda ya zurfi a cikin harkar sannan sai kuma kaji wani lokacin dungurungun hadisi za a jawo naka ja hadisin sai kaji ya ce san wannan ba annabi ya faɗa ba a ce me sai ya ce dubi na wannan bate kama da magana annabi ba ya iya tantance da ya ji magana annabi ya ji ya amince da ya ji magana da ba ta annabi ba sai ya amince abin nan saboda me saboda ya goge a cikin ilimi to waɗannan irin ilmomi ne ke kai mutum ga samun wannan gogewar waɗannan ilmomin aka tattara su ake kira ilmu tahqiq ko ilmu usulit tahqiq misali sai kaga an ce la salata li jaril masjid illa fil masjid sai malamin hadisi yazo ya ce wallahi ba haka bane sam annabi bai faɗi wannan ba saboda a cikin shi akwai matsala wadda take nuna wanda ya faɗi wannan magana ma bai iya larabci ba to ƙarya kake ko kace annabi ya yi kuskure a larabci ko bai iya ba saboda haka ba magana annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce misali sai ka ga an ce man mata walam ya arif imama zamanihi mata mitatan jahiliya wanda duk ya mutu bai san wane ne limamin zamanin shi ba ya mutu wan maguzanci sai ka ji malamin hadisi ya ce na rantsu da Allah annabi bai faɗa haka ba to shine sai yayi taballu'i sai ya sha ilimin hadisi ya koshi yake iya tantance wannan to idan kun gane wannan maganar wannan shine ilimi na uku wanda in aka hada shi yana daga cikin bangarorin ilmomin da ake kira ilimin hadisi to sa'annan sai wani ilimi wanda yake gaskiya saboda Allah yana da kyakkyawar alaka da ilimin mustalahul hadisi shine ilmu mustalahit tarikh shi ko wannan ilimi ne wanda za a kawo wani tarihi wanda tarihi ana kawo shi ba da isnadi ba galibi amma sai ka bi ka iya gano hanyoyin da zaka bi ka tace ka tantance wannan tarihi ka tabbatar da al'umma cewa wannan tarihin ba annabi ne ba haka yake ba ko da tarihin kasar ku ne kamar tarihin Baya Jidda cewa Baya Jidda shine uban Hausawa tun 1984 muka samu wani malami mu na harshen Hausa a ainihin jami'ar Bayero
yake cewa wannan ƙarya ne babu yadda za a ce bai jidda uban Hausawa shi bai jidda din nan Balarabe ne don Abu Yazid ne Bahaushe kuma yana cewa bai jidda ai a bai Yazida daga Bagadada yazo to ya za a Balarabe kuma ya haifi Hausawa yaya akai tsawon tarihin yaushe nisa akan haka yazo ya aure ta sarauniya daura ma saboda ya kashe wani miciji a rijiyar Kusugu dake daura kaza 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 yadda hanyoyi na irin wannan ilimin ya tantance tabbatar da cewa wannan tarihin muzayyaf wannan tarihin jabu ne ba daidai bane to wannan ilimin idan ka hada shi gaba daya mustalahul hadith ka hado da jarh wa ta'dil ilmu usul at-tahqiq mustalahut tarikh ajimallance wannan suna kiran shi da ulumul hadith ko usulul hadith to matakin farko ina so ku gane idan ka je malami zai koya maka ilimin sunna abu na farko da ake jama'a ba zuwa ake da littafin ilimin hadisi ba in kana son ka ba malamin hadisi zaka je ne shi malan shi zai zaunar da kai sai fara karantar da kai hadisai sai fara karantar da kai hadisai yana nan yana karantar da kai hadisan sai fara fahimtar kana da hazaka saboda yadda yaga kana fahimtar hadisan sai fara fahimtar kana da basira saboda irin tambayoyin da kake mishi sai ga to yanzu akwai ilimin da ya kamata ya sa maka dan ya fara sanar da kai waɗannan abubuwan shine misali ya sa maka littafin Riyadus Salihin ko Bulughul Maram ana nan sai ka rinka tambayar wai malam me yasa wani wurin sai inji an ce rijaluhu siqatun wani wurin sai inji an ce rijaluhu muwassaquna wai menene kalmar siqatin ma sannan malam menene ma'ana akhrajahu me ma'anar rawahu me bambancin su to sai malam yaga cewa to yanzu kai ka dace a fara karantar da kai shi da yaga ka dace shine zai ce ga littafi kaza shi ya dace a sa maka haka sai sanya maka baiquniya ce baiquniya yace fauqa menene fauqa 30 bi 40 atat baiti 34 ce gaba daya idan ita yaga zai sa maka sai sa maka idan wani littafin yaga zai sa maka sai sai fara karantar da kai wannan littafin ya fara sanar da kai waɗannan kalmomi yanzu duk inda aka ce maka sahihin hadisi zaka gane cewa sahihin hadisi shine hadisi kaza shine hadisi kaza wanda zamu zo mu magana akai nan gaba insha Allah ta'ala daifin hadisi shine kaza munkarin hadisi shine kaza naka ce muhaddis kaza ake nufi naka ce al-hafiz kaza ake nufi naka ce kaza kaza ake nufi idan tafiya tayi tafiya yaga ka samu natsuwa da gamsuwa a wannan ilimi sai zo ya fara karantar da kai kuma al-jarh wa at-ta'dil in tafiya tayi tafiya sai fara karantar da kai ilimin tahqiqi a tsakankanin jarh wa at-ta'dil da tahqiqi ne za a fara koyar da kai yadda ake dabbaka ka'idojin sai a ce maka to kaga ga isnadi bari kaga abinci ko kaza abinci ko kaza abinci ko kaza da littafan da ake aiki da su duk sai koyar da kai idan kun gane wannan jama'a wannan shine zai kai mu zuwa ga mu ce yanzu mun yi yar takaitacce shimfida sai mu ce tunda muka ji menene ilimin hadisi yaya takaitaccen tarihi shi yake sai mu ce menene amfanin shi kuma wace fa'ida ake fatan a samu daga gare shi babban amfanin shi dai shine samar da kyakkyawar fahimta da nagartacciyar fahimta da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan daga cikin samarat daga cikin sakamakon da ake so a samu shine iya tacewa da tantance hadisan da suka inganta na annabi sallallahu alaihi wasallama kenan wanda ya kware a cikin ilimin hadisi zai iya gano wannan hadisi ya inganta ko wannan hadisi bai inganta ba sannan daga cikin fa'idojin wannan ilimin shine gano hakikanin ma'anar hadisi sabanin in baka yi ilimin hadisin ba galibi baka iya gano ma'anar hadisi ta hakika sai kaga abinda ake so ka gane a cikin ilimin hadisi a cikin hadisin ba shine ka gano ba ka dauko ta fahimta daban tayi dawa ko ta bauɗe ta zo tana fada da addinin musulunci ma ba dan kuma ba saboda baka yi wannan ilimin ba ashe daga cikin fa'idar wannan ilimin ita ce samar da kyakkyawar fahimta ta hadisan sannan da kuma gano irin littattafan da ake amfani da su wajen samun tarihin malaman da ake ambatan sunan su da kuma irin kalmomin da suke zuwa a cikin hadisin waɗanda ba a saba jin su ba waɗanda irin littattafai ne ake amfani da su sannan lokacin da aka samu rudani da cudewar al'amari tsakanin sunayen mazajen hadisi misali sai ka ji an ce Abdurrahman ibn al-Qasim Abdurrahman ابن القاسم الماجرين امام مالك sai kuma kaje an ce Abdurrahman ibn al-Qasim malami imam Malik to sai ka fara tantama a yaya al'amarin yake sai malamai suke maka a ga mafita akai sai kaje an ce Imam al-Bukhari yana da malami Muslim kuma yana da dalibi Muslim yaya abin yake sai a tantance maka to wannan na daga cikin inda wannan ilimin yake ainihin wato aiki a ko kuma fa'idar shi idan muka da muka dubi misali jama'a mutumin da yaje karanta alƙalanci ina ake sa rai ya aiki a kotu ya zama alƙali ko ya zama ga takarda alƙali ko ta harka da ita shari'a mutumin da yaje karatu akan harkar gona me yake sa rai ya shiga harkar noma da makamantansu kenan yanzu manomi ina ne wurin aikin shi gona alƙali ina ne wurin aikin shi kotu to wanda ya karatun hadisi a ina ne yake gabatar da aikin shi to duk aikin malamin hadisi yana ƙariya ne tsakanin isnadi da matani isnadi kuma su ne waɗannan sarƙaƙiyar mazaje da kake ji misali yanzu gabana nan littafin Tirmidhi ne ku ji ga wani hadisi wanda al-Imam Tirmidhi ya ce babu ma ja'a fi iddati ashabil badar ashabi badar mutanen da suka je yakin badar mutun nawa ne Imam Tirmidhi ya kulla babu sai ya ce haddathana Wasil ibn Abd al-A'la al-Kufi haddathana Abu Bakr ibn Ayyash an Abi Ishaq an al-Bara qala kunna natahaddathu anna ashab Badr yawm Badr ka'iddati ashab Talut 313 rajula yace mu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama mun kasance muna yawan hira muna tattaunawa game da adadin mutanen da suka je yakin Badar sai muka ce adadin su adadin mutanen da suka yaki ne tare da Talut sune mutum 313 kuma dukkan su mazaje ne yanzu kun ga wannan isnadin nan da yace haddathana Wasil ibn Abd al-A'la al-Kufi an al-Bara qala kunna to daga inda yace haddathana zuwa inda yace an al-Bara qala to wannan shi ake kira mazaje sheke kira isnadi to malamin hadisi yana tsaya yana bincike game da nan ya gane mutanen kirki da waɗanda ba mutanen kirki ba ya gane mutanen kirkin da suka karba daga mutanen kirki da mutanen kirkin da suka karba daga mutanen banza da mutanen banzan da suka karba daga mutanen kirki sannan sai kuma inda yake kunna na tahaddasu anna ashab badr yawm badr ka iddati ashab talut 313 rajula daga inda yace ainihin wato mun kasance muna tattaunawa game da adadin mutanen Badar har zuwa karshe nan kuma nan ake kira matin to malamin hadisi duk kai da komowar shi aikin da zai ne a tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu ne dan ya gano ina ne inganta ina ne bai inganta ba jama'a an fahimci wannan da kyau wannan aikin aiki ne jan aiki kwarai da gaske wanda insha Allahu ta'ala jeran giyar waɗannan muhadarori namu zamu yi kokari zasu ainihin wato bayyana mana waɗannan irin ayyuka da kuma ainihin fitar da muhimmanci akan su yayin da muka ji ainihin wato muhimmanci da kuma manufa da kuma sakamako kyakkyawa da ake samu na ainihin wato ilimin hadisi to sai kuma muka sake jin bayani dangane da cewa malamin hadisi yana mu'amala ne da isnadi da matani an fahimci wannan da kyau ko to wajen amfani da isnadi da matanin nan nan ne abubuwa za su biyo baya iri-iri na irin littattafan da zai bukata wasu littattafan za su fassara hadisai ne littattafan sharhohi ne wasu sharhohin kalmomi ne wasu tarihin mazaje ne wasu tarihin mataye ne wasu tarihin duka ne wasu tarihin sahabbai ne wasu tarihin tabi'ai ne wasu tarihin sahabbai da tabi'ai wasu tarihin zallan malamai ne mutanen kirki wasu tarihin zallan masu riwaya ne mutanen banza iri-iri dai in mun gane haka sai mu ce tunda muka ce za mu gina wannan muhadara tamu ne insha Allahu ta'ala a jikin littafin Nukhbatul Fikr fikar ta al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani sai mu ce malam yayi ishara zuwa ga cewa idan mun dubi sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama ga yadda ta iso mana mu dinnan a yanzu sai mu ce hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin iso mana ne ta dayan hanyoyi guda biyu. Dayan hanyoyin nan guda biyu ita ce mutawatir, ta biyun ita ce ahad. Dan haka dukkan wani hadisi da kake ji ake karanta shi ya inganta ko bai inganta ba, to yana faduwa dayan wannan karkasuwa biyu ne. In ma ya iso mana ta hanya mai yawa ko kuma ya iso mana ta hanya mara yawa, dukkan wani labari ai ina ce baya wuce wannan tsari. Ko dai labari ne mutum goma su gaya maka sai ka ce da yawa, ko kuma mutum ɗaya su gaya ma ko mutum biyu sai ka ce ba yawa. To su ma hadisai duk inda ka ji hadisi ko dai ya zama ya zo mana ne ta hanyoyi masu yawa ko kuma ya zo ne ta hanyoyi marasa yawa. Idan ya zo ta hanyoyi ne masu yawa to sai a kira shi al-mutawatir, idan ya zo ta hanyoyi ne marasa yawa sai a kira shi al-ahad. Abinda ake nufi da hadisi mutawatir shine hadisin da aka samu tarin sahabbai suka ruwaito shi daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sannan darajar yawa ta dore a cikin ainihin wannan salsala ta riwaya shi har zuwa gare mu tare da wasu sharuɗan, to in ya kammala su sai a ce ya zama mutawatir. Dan haka ga bayani, a samu sahabbai guda goma gaba ɗayan su su haɗu akan cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi magana dangane da kaza, wannan magana ba lallai ta zama lafazi ɗaya ba. Abinda ake so ita ce ma'anar maganar ta bayi zuwa ga abu ɗaya. Wannan sahabi Abu Huraira yazo ya ce Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi mana wa'azi game da cewa akwai wani fitinannen mutum zai zo a ƙarshen duniya sunan shi Al-Masihu Dajjal, dan haka ku nemi tsari dangane da shi. Wani sahabi kama Abu Qatada sai zo ya ce Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi mana tarihin Al-Masihu Dajjal. Wani sahabi kuma yazo ya ce wata rana Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai muka ji shi yana cewa Allah ka tsare ni daga sharrin Al-Masihu Dajjal. Kun ga lafizar daban-daban ne, amma dukkan su a ƙarshe suna magana akan meye, akan Al-Masihu Dajjal. To idan adadin sahabbai a ce yawa, dan haka matakin farko yawa, mataki na biyu na hadisi ya zama mutawatiri shine wannan yawa ya zama na mutanen arziki. Idan aka samu Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da shi da jama'a shi su 30 munafikai su suka ruwaito magana, aikin banza ne, ba magana tawatiri, don su ba sahabbai bane. Domin sahabbai ana nufin mutanen kirkin nan da Annabi ya zauna da su, waɗanda suka zauna da Annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin munafinci da gulma da tsegumi, waɗannan ba su kasu cikin sahabbai ba. Sunan su da martabar su ko darajar su ita ce munafikai. Idan kun gane wannan, dole ne wannan adadi da ya haɗu da yawa, to sharadi na biyu shine ne yawan mutanen kirki, sannan sai na uku shine ne wannan ainihin wato yawa ya zama kowanne bakin wancan ne ya ji ya faɗi kunnan wancan ya ji, kai ya zama jita-jita ce. Misali sahabi Abu Huraira kunnan shi ne ya ji Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana roƙon tsari game da Dajjal. Ba wai labari ne Abu Huraira kawai ya je shan ti ko ya je sayan rake ya ji ana yi cewa ai Annabi ya ce kaza, shi kuma daga nan ya zo ya ce Annabi ya ce kaza ba, sai ya zama bakin Annabi sallallahu alaihi wa sallama sanda yake faɗin maganar kunnan Abu Huraira yana sauraranta. Abu na ɗaya kenan. Ina faɗa muku sharadi na uku, shi kuwa Abu Huraira ya je ya buɗe bakin shi ya faɗi wannan magana Sa'id ibn al-Musayyib shi kuma kunnan shi ya ji. To dan haka sharadi na uku na hadisi ya zama mutawatir shine ne ya zama kai da zaka zo ka bada labari cikin mutanen nan masu yawa ya zama ji kai daga bakin wanda ya faɗi maganar, ba wai jita-jita ce kaji ko kuma kwaramiya ce ta yawa a gari kai ma daga haka ka tsara labarin ka faɗa ba. Sharadi na nawa kenan? Sharadi na uku. Sharadi na hudu shine abinda za su ruwaito ya zama abu ne wanda bai saba ma shari'a ba. Allah ya kiyaye da a ce dukkanin su za su ruwaito su haɗu akan cewa sallar azhar raka'a 40 ce, to ba za a karba ba. To abinda muke so ku gane, sharadin farko idan ka dube shi da kyau zai fassara maka yawa, sharadi na biyu ka dube shi da kyau zai fassara maka yawan mutanen kirki. Sai aka ce
ana son kowanne ɗaya daga cikin waɗannan mutane masu yawa idan aka dube shi shi da kanshi a wajen gaskiya da nagarta da tarbiya za a tabbatar da cewa wane ba zai wa annabi ƙarya ba to kuma a hada irin su guda goma shin guda ɗayan su ma zaka iya rantsuwa misali kace wallahi alazim imamu malik ba zai wa annabi ƙarya ba to sai a ce a hada irin su imam malik guda goma ina kake tunanin ƙarya tunda mutum ɗaya ma daga ciki kai rantsuwa akan ba zai ƙarya ba to ina kuma in goma irin shi sun hadu zai yiwu su iya hada baki su hadu akan ruwaito ƙarya gaba ɗayan su ba zai yiwu ba dan haka aka ce wannan yawa ya zama yawa ne na mutanen kirki sannan kirkin nasu kuma yazo tare da bab mutanen kirki ne amma ya zama ba sa iya haddace karatu daidai to babu yadda hadisin su komai yawan su zai zama mutawatiri dan haka kun ga yanzu ƙarin sharhin ne yana ƙara fito da abubuwa ko abu na farko a samu yawa abu na biyu yawan ya zama na mutanen kirki sannan yawan ya zama na mutanen kirki mahaddata masu rukun hadda sai sharadi na uku ya zama ni da zan bada labarin daga malami na idan ni ne Abu Salih tabi'i malami na shine Abu Huraira to kada ni Abu Salih in zo in ce na ji labarin cewa Abu Huraira ya ce kaza sai dai in ce na ji Abu Huraira ya ce kaza ko Abu Huraira ya faɗa mini kaza dan haka sai a ji sami'itu ko haddasani sannan ya zama abinda wannan tattaruwa da taruwar mutane za su ruwaito abu ne wanda bai yi karo da abinda aka san shi ya tabbata a shari'a ba tabbataccen abu ne cewa sallah azhar raka'a nawa ce a sallah hudu ce to dukkan hadisin da yazo da bayanin cewa sallah azhar raka'a 400 ce ko sallah azhar raka'a 40 ce to wannan hadisin har abada ba zai taba zama mutawatiri ba to idan hadisi ya cika waɗannan sharuɗa jama'a to zaka iya kiran shi mutawatiri to kuma mutawatiri ya kasu kashi biyu akwai mutawatiri al-lafzi al-mutawatir al-lafzi shine mutawatirin da duk dalibin da ka taba to ya san shi zai kawo maka lafazin shi ya haddace shi ma'ana bayan ya gama cika waɗancan sharuɗa kuma lafazin shi yana da saukin haddacewa ko dan saboda wata mu'amala da ɗaliban ilimi da suke da shi kamar man kazaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nari mutaammidan man kazaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nari wanda ya mini ƙarya da gangan to ya tattali mazaunin shi a wuta a wata riwayar man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nari wacce riwayar bukhari da muslim wannan riwayar ibn hibban idan kun gane wannan yanzu ku duba man qala alayya ma lam aqul da man ta'ammada alayya kizaban ko kuma man ta'ammada alayya man kazaba alayya muta'ammidan kun ga lafizza guda uku amma an ka tattara lafizzan haka za ka gansu ba bambanta amma mecece sakon da suke dauke da shi shine an hana ƙarya ga annabi da gangan kuma wanda ya zata kai shi zuwa ga wuta sallallahu alaihi wasallam to idan kun fahimci wannan da kyau yanzu wannan lafazin duk inda kaje ka samu ɗaliban ilimin hadisi sun san shi ko to kuma dama mutawatir ne to shi ake kira al-mutawatir al-lafzi al-mutawatir al-lafzi akwai al-mutawatir al-ma'nawi shi wannan hadisin ya cika dukkan sharadi na mutawatir amma kuma ba ɗaliban ilimi duka ne ma suka san shi da lafazi ba amma a ma'anance fa sun san shi misali duk inda kaje ka samu ɗaliban ilimi da malamai sun san akwai azabar kabari to hadisin azabar kabari hadisi ne mutawatir amma an kace kawo min lafazin to ba kowa ne zai iya kawo lafazin ba idan haka kenan yanzu mun ji hadisi yadda yazo gare mu ya zo ta hanya nawa hanya biyu hanyar farko ita ake kira mutawatir kun ji sharuɗan ta ko guda nawa guda hudu sannan kun ji cewa mutawatir ya kasu kashi nawa ya kasu kashi biyu akwai al-mutawatir al-lafzi akwai al-mutawatir al-ma'nawi to sa'annan sai kuma mu koma zuwa ga al-hadith al-ahad shi ku alhadithul ahad da yadda wasu mutane wayan sun ji an ce ahad sai ce wai hadisin mutum daya a'a abinda ake nufi da al ahad shine alhadithul ladhi lam yablug hadda tawatur dukan hadisin da bai kai mutawatiri ba shi ake kira ahad misali jama'a yanzu naka ce maka waye dan primary in ka ce dan aji daya kai kuskure dan ai akwai dan aji daya a primary akwai dan aji daya a jami'a akwai dan aji daya a secondary akwai dan aji daya a makarantar koyon kafinta ma ashe cewa dan primary shine dan aji daya wannan tarifin ba daidai bane to yanzu menene ingantacciyar ma'anar dan primary shine mutumin da bai shiga secondary ba wanda ke makarantar da take kasa da secondary ko kun fahimta ashe kenan yanzu aka ce maka menene hadisi mutawatir dan menene hadisi ahad sai ka ce dukkan hadisin da bai kai mutawatiri ba kawai shine ya hadisin da bai kai mutawatiri ba to kawai ahad ne dan haka idan ka cika sharadi 1 2 3 na 4 ya karye a cikin wadancan sharuda na mutawatir ko to sai ka watso shi ya zama ahad dukkan hadisin da bai cika sharadin a ce mishi mutawatiri ba to shi yake kira ahad a ce wadancan masu surutu su daina surutu mata ku daina mana surutu idan kun gane wannan sai mu ce ahad shi kuma ya kasu kashi uku kashi na farko shine al-mashhur abinda suke nufi da al-hadithul mashhur shine hadisin da mutane uku suka ruwaito shi ko sama da uku amma dai yawan su bai kai a ce mutawatiri ba mutane uku suka ruwaito ko sama da uku hudu biyar shida amma in ka dubi adadin da kai ba za ka ce suna da yawa ba to shi yake kira al-mashhur wasu malamai suna kiran shi al-mustafid wasu malamai suna kiran shi al-mustafid bari yi mana bayani wato ilimin hadisi da yake ba wahayin shi akai ba kamar yadda kun ga tarihin shi ya nuna malamai sun zauna ne suna duban ka'idoji da suka zo a Qur'ani da hadisi na karban magana ko ture ta suka rinka tsara ka'idojin dan haka san da wannan yake aikin wancan wancan yana wancan aiki a wannan garin sunan da zai sa wannan ka'ida ba lallai ne ta zama sunan da wancan zai sa wancan ka'ida ba misali a kasar Hausa dan da aka haifa ranar Juma'a yayin da a wani gari za su ce mishi dan Juma wani garin sai su ce mishi Jume wani garin kuma sai su ce mishi dan Jummai ashe kun ga wannan me yake fa'idantarwa duk gaba daya wanda aka haifa ranar Juma'a amma kun ga sunan fa ya bambanta wasu malamai suna kiran mashhur mustafidi a ƙarƙashin wannan malaman da suke kiran mashhur mustafidi idan kana karanta tafsirin su sai ka rinka taka tsantsan ka tabbatar cewa wannan fa in yace haza hadisin mustafid to yana nufin abin da ni na sani da mashhur to wannan abin ya faru ne tsakanin maghariba da mashariqa malaman mashriq sune malaman gabashin duniya sune malaman iraki kufa basra maysabo da farisa da makamantan haka waɗannan malaman sune suke kiran shi mashhur sai ka taho har zuwa ƙasar masar malaman maghrib sune malaman ƙasar jazair algeria mauritania tunisia morocco libya su kuma waɗannan sune suke kiran shi al-mustafid dan haka yanzu in kana karatun littafai irin na su al-imamu muslim in ka ji muslim ya ce haza hadithul mashhur yana nufin wannan hadisin yana da hanyoyi uku ko kuma sama da uku amma bai kai a ce mai mutawatir ba a daidai wannan lokacin in kana karatun littafai ibn abdul barri shi kuma sai ka ji ya ce haza hadithul mustafid wannan mustafid da ya faɗi shine mashhur dai da kasan to amma wasu malaman kuma sai suka ce a'a mashhur daban mustafid daban suka ce shi mashhur shine hadisin da yazo nan an samu mutum uku cikin sahabbai tabi'ai sai suka zama mutum hudu tabi'u tabi'ina sai suka zama mutum biyar wato ba a samu daidaituwa ba tsakanin tabakar amma dai duk inda ya kai yana nan dai bai gaza uku ba amma kuma bai kai yawan da za a iya ce mishi ma ya kai mutawa ta riba a kowace tabaka abinda ake nufi da tabaka nan shine matakai na riwaya sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina tabu'u atba'i tabi'ina to sai a ce sahabbai guda uku suka ruwaito sai kuma aka samu tabi'ai guda hudu sai aka samu tabi'u tabi'ina guda biyar to yanzu kun ga in kuka dubi tabakokin ba su gaza mutum uku ba a ko ina ko amma kuma ba su kai yadda zaka ce musu yawa ba waɗannan malaman da suka bambance tsakanin mashhur da mustafidi sai suka ce wannan shi ake kira mashhur mustafidi kuma fa sai suka ce wanda aka samu daidaituwa uku 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 tsakanin ainihin tabakokin shi tun daga farko har ƙarshe dan haka wannan sahabbai mutum uku tabi'ai mutum uku tabi'u tabi'ina mutum uku tabi'u atba'i tabi'ina mutum uku sai suka ce wannan shi ake kira al-mustafid malaman kenan abin da nake so kai ne kallo da saurare da waɗanda suke bin wannan darasi a yanzu su fahimta waɗannan maganganun dukkan su babu kuskure a ciki duk daidai ne domin istilahi ne kowa ya ɗauka daidai da abin da ya gamsu da shi kuma ya yi ginin hukunci a kai idan ka kuskurantar da wannan ƙa'idar tashi saboda ta saba wa taka to za a samu matsala kenan dan da ka zo kana karanta littafin shi shi zai yi littafi ne a ƙarƙashin wannan ƙa'idar kenan ka ce ƙa'idar kuskure ce me kake cewa duk abin da ya gina akan ƙa'idar ma zai iya zama kuskure misali idan yau aka haifi yarinya a garin nan ranar juma'a aka sa mata jummai sai ainihin wasu kuma su ba jummai suke cewa da aka haifa ranar juma'a ba kakanninta da suka zo daga Sokoto su kuma jummala suke cewa daga sai suka zo suka ce kira mana jummala tare da cewa ka san abin da suke nufi da jummala jummai sai ka ce sam ba wata jummala a gidan nan to yanzu za a rinka samun sura za a rinka samun karin fahimta tsakanin kai da su kin da ka fahimci jummala da suka ce jummai da ka sani suke nufi me kamata ka je ka kira ta dan haka idan ka ga Ibn al-Arabi a cikin littafin shi gabaɗayan littafin shi da sharhin Tirmidhi mai suna Aridatul Ahwazi da littafin ahkamul qur'an da littafin al-qabs da sauran littafai da ya rubuta da Ibn al-Arabi banda abin al-qabs ba ji ya rubuta shi duk inda kaga ya ce wa fi sahihi ko to yana nufin muslim su muslim suke cewa sahih shi suke garatawa akan bukhari duk inda kaga ba ji ya ce wa fi sahihi muslim yake nufi idan kai baka fahimci haka ba sai ka je a cikin Bukhari shi kuma ba Bukhari bane sai ka je kai ta neman Bukhari ba gani ba su suna sun gamsu da fatawar cewa Bukhari ingancin shi yana ƙasa da muslim ke sama ashe kaga dole ka tsaya ka fahimci me yake nufi dan ka rinka bi da maganganun shi a yadda yake fado su idan kun gane wannan jama'a yanzu mun tabbatar a cikin waɗannan bayanan kenan hadisi ahad ya kasu daga cikin karkasuwa akwai mashhur duk da wasu suna ce mishi mustafidi yanzu mun yi muku bayanin dangane da sabanin da aka yi game da ma'anan mashhur da sabanin da aka yi game da mustafid da sauransu to duk maganganun da muka baku daukan su za ku yi a haka kawai in ka je kana karatun littafin wane in ka je ya ce al-mustafid sai ka kokarin gano shi in ya ce al-mustafid me yake nufi shi in ya ce mashhur me yake nufi dole kai kokarin gano haka nau'i na biyu daga cikin nau'ukan hadisan da suka haɗu hadisi ahad su ne ne shine al-gharib ɗin al-aziz abinda ake nufi da al-hadithul aziz shi kuma shine hadisin da aka samu sahabbai biyu suka ruwaito tabi'ai biyu suka ruwaito tabi'u tabi'ina biyu haka aka rinka samun mutum biyu a cikin isnadin babu inda ya zama mutum ɗaya babu kuma inda ya zama mutum uku wannan shi ake kira al-aziz ga wani bayani tunda mun ce muna ginin waɗannan muhadarat namu ne a ƙarƙashin wannan littafin na Ibn Hajar sai ku gane wasu malamai sun ce hadisi ba zai taɓa zama sahihi ba in bai kai martaba ta aziz ba me maganar su take ne suka ce dukkanin hadisin da ya zo da hanya ɗaya to ba sahihi ba ne suka ce ko ya zama sahihi ba ne suka ce mafi karancin hanyoyin da hadisi zai samu a bashi darajar sahih shine ya zama yana da hanya biyu. Wannan maganar kai tsaye ba daidai bace, tare da cewa an danganta ta ga Imam Hakim da sauran wasu malamai, amma dai ita maganar ko ma wane ne ya yi ta, Hakim ne ko Abu Ali al-Jubba'i ko wane ne, in ta tabbata ma an yi ta ba daidai bace. Abin da yake daidai shine hadisi na iya zama sahihi ko da yana da hanya kwaya daya rak, kamar hadisin innamal a'malu binniyat, hanya yake da ita kwaya daya. Hadisi na iya zama sahihi ko da hanyar shi kwaya daya, kamar hadisin tahiyya da Imam Malik ya rawaito daga Sayyidina Umar, Imam al-Baihaqi ma ya rawaito ta ta hanyar Imam Malik, at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu salawatu lillah, ko kuma a bisa riwayar Baihaqi at-tayyibatu lillah, as-salawatu lillah. Yanzu wannan mutum ɗaya ne ya rawaito ta, shine Sayyidina Umar, amma ta inganta. To kenan wannan zai kai mu zuwa ga kashi na ƙarshe na karkasuwar hadisi, shine me? Shine al-gharib. Abin da ake nufi da al-hadithul gharib shine hadisin da yazo da hanya ɗaya rak, hadisin da yazo da hanya ɗaya rak, ko hadisin da yazo ta hanya ɗaya rak. Sahabi ɗaya ne ya rawaito, shi wannan sahabi guda ɗaya, tabi'i ɗaya, ko kuma sahabi ɗaya rawaito, aka samu tabi'ai biyu ko tabi'ai uku ko tabi'u tabi'i na biyar. Al-muhimmu dai shine ne an samu daga cikin tabakokin shi akwai inda ya zama mutum ɗaya ne ya rawaito shi, ko da za a samu tabi'u tabi'i na 50 sun rawaito shi, tabi'ai 30 suka rawaito, amma sahabi ɗaya ne ya kawo hadisin shine Abu Huraira, shikenan hadisin martaba shi gharib ne. Don haka abinda malamai suke nufi da al-hadithul gharib shine hadisin da yazo hanya ɗaya, yana iya zama sahihi yana iya zama da'ifi. To yanzu in kun fahimce ni da kyau, hadisi ahad ya kasu nawa kenan? Ya kasu kashi uku: mashhur mai hanya uku, aziz mai hanya biyu, gharib mai hanya ɗaya, tare da bayanan da muka gabatar a baya. Sai mu ce to a cikin waɗannan hadisai ne ake dukkwa matalar da ake a duniya, ina son ku gane wannan. A cikin su akan iya samun sahihai, a cikin su akan iya samun da'ifai, a cikin su akan iya samun hasan, akan iya samun hasanun li dhatihi, sahihun li dhatihi, sahihun li ghairihi, a cikin su ake samun munkar, da'ifi, matruk, shadh. Ina son ku gane a cikin hadisi mutawatiri gaba daya babu da'ifi, a cikin hadisi mutawatiri gaba daya babu ainihin hadisi munkari, domin ai ba zai zama mutawatir ba sai kowane isnadi kwaya daya ya inganta tukuna. Don haka ingantaccen ingantattu shi ake kira mutawatir. Yanzu in kun fahimce ni da kyau kenan, hadisi ahad ya kasu kashi nawa? Kashi uku: mashhur, aziz, gharib. To a cikin su akwai sahihai akwai da'ifai. To yaya ake iya gane sahihan da da'ifan? Shine bincike ake tsayawa a yi game da tarihin waɗanda suka ruwaito hadisan, ina aka haife su, suwaye malaman su, ina da ina suka yi karatu, menene halayensu na gari ko na banza, yaya ƙarfin haddasu ko rashin haddasu ko rauninsu, ta yaya suke ɗaukan karatu a lokacin da suke ɗalibai, da littafi suke ɗauka ko ko suna ɗauka da kane, da suka zo suna bayarwa suna buɗe littafi ne ko ko suna bayarwa da kane. Duk malamai sai da suka binciki waɗannan. To in kai bincike game da waɗannan halayen mutane masu ruwaya, to sai ka gano wannan ya inganta da gwargwadon halin nagartar shi da ƙarfin haddar shi, sai ka ce wannan ya zama sahihi ko hasan, ko kuma wannan hadisi ya zama da'ifi ko shadh ko munkar. Jama'a kun gane wannan da kyau? In kun fahimci wannan da kyau, sai mu ce to wannan zai kai mu zuwa ga wata mas'ala mai matukar muhimmanci. Wannan mas'alar kuwa ita ce hadisi ahad me yake fa'idantarwa, ma'ana idan sako ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ya zo ta hanyar hadisi ahad ne, yaya zaka ji natsuwa a zuciyarka ko rashin natsuwa? Hadisi ko sako in yazo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanya mutawatira, yaya kake jin kanka? wajen gamsuwa ko rashin ainihin gamsuwar. Anan wata magana ce malamai suka yi wanda fa'idar ta za ta bayyana a ƙarshen tattaunawar nan tamu a yau insha Allah ta'ala. Ita ce yanzu idan aka ce limamin anguwarku da mahaifinka suka haɗu su biyu sai suka bugo maka waya cewa matarka ta yi tintide ta kare, ya za ka ɗauki wannan magana da ƙarfi da gaskiya da nagarta? To sai zama a anguwar kana da wani maki wanda kullum fatan sharri yake maka, sai bugo maka waya sai ce matarka ta kare, yaya za ka ɗauki wannan magana? Akalla abin da zai same ka ko da baka ƙaryata ba dai ba za ka gaskata ba ko? Shakka za ta hauka. Ashe kun ga da gwargwadon irin mutanen da suka baka labari, da gwargwadon yadda kake gamsuwa ka gaskata ko ka ki gamsuwa ka ƙaryata ko ka gaza gamsuwa ka saka shakka da zato, a ƙarƙashin wannan sai malamai suka ce ku koma ku dubi nau'in sharuɗan da aka lissafa dangane da hadisi mutawatiri. Yanzu irin mutanen da aka faɗi a wajen mutawatir na in suka riwayato hadisi jama'a zai zama akwai shakka? Babu sauran shakka, zai zama babu shakka. To amma idan aka samu mutanen da aka tuhumce su da ƙarya da shan giya suka ainihin riwayato magana, ita kuma ya zaka ɗauke ta? Ƙarya, maganar banza. To in aka samu mutanen da kuma ba su gama gogewa a karatu ba in suka riwayato magana dan kuma sai shakka ta hauka. To sai malamai suka ce dukkan abin da yazo a cikin hadisi sahihi mutawatiri to wannan abin ka dauke shi kamar kana zaune ne kunnan kana jin annabi yana fadi, ba sauran shakka. A ƙarƙashin haka Qur'ani da muke karantawa a duniya yau jama'a mutawatiri ne. Dan haka in ka ji Qur'ani ana karantawa ka dauka kamar yanzu mala'ika Jibril ya zo da annabi, kai kuma annabi ya karanta a kunnanka. Don haka inna a'tayna kalkausar, yadda ka jita haka ko? Babu tantama, babu gyara, babu shakka. Haka Jibril ya zo da ita, haka annabi ya karantar da sahabbai sallallahu alaihi wa sallam, haka suka karantar. Naka ce kai wane, wace irin yadda ce haka? Haka gansu kake rantsuwa Allah ya karka haka magana take? Sai ka ce saboda isnadin da ya ruwaito ta mutawatiri ne. To haka duk sakon da yazo ta hanyar mutawatiri haka zaka dauke shi kamar cewar Annabi Isa zai zo a ƙarshen duniya, kamar cewar Al-Mahdi zai fito a ƙarshen duniya, kamar fitowar Ya'juj wa Ma'juj, kamar fitar rana daga yamma, kamar ainihin sauka Annabi Isa, duk waɗannan maganganun sun zo ne a cikin hadisai mutawatirai ko? To ana so ka yadda da su kamar kana zauna Annabi ya karatu sallallahu alaihi wasallam, babu sauran shakka. Dan haka da yawa malaman hadisi suke kafirta mutumin da ya ƙaryata abin da ya zo a cikin hadisi mutawatiri domin ba shi da bambanci da wanda ya ƙaryata Qur'ani, na ɗaya kenan. Amma idan saƙo ya zo a cikin hadisi ahad, idan shi hadisin bai inganta ba to dama malamai ba sa yarda da shi a matsayin gaskiya. Idan kuwa ya zo a cikin hadisi da ya inganta to malamai suna gamsuwa da shi, su natsu da shi. Amma fa kuma kun san ba za su kai natsuwa da gamsuwar irin waɗancan mutane inda so suka ruwaito ba. Don haka kenan yanzu duk sakon da ya zo mana a cikin hadisi ahad za mu gamsu cewa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ne, za mu yi ibadar babu tantama. Don haka a wajen aiki da hadisi mutawatiri da hadisi ahad wanda ya inganta babu bambanci, amma a wajen gamsuwa fa da natsuwa an fi gamsuwa da natsuwa akan hadisi mutawatiri. Kuma hai abin a zahiri yake, naka ce yanzu mutane 100 masu gaskiya da duk garin nan an yarda da su, su suka je daurin aure kana fataskum suka gaya maka kaza kai dan garin nan, ai yadda zaka natsu da maganar ba kamar yadda mutum ɗaya da ka amince da shi mutumin kirki ya zo ya fada maka magana ba tare da cewa ita ma ka amince da ita. To waɗannan suna daga cikin maganganun da ainihin ya kamata a tsaya ainihin wato a fahimce su da kyau. To sa'an nan sai kuma wata ainihin wato magana wadda ita ce shi ainihin wato hadisi ahad, ku ji wannan, akwai wani abu da ke ƙara mishi armashi a ƙara yarda da shi. Shi ne in aka same shi ya zo a cikin wani babban littafi da aka amince da shi, kamar yanzu hadisin innamal a'malu binniyati, kun ga Imam al-Bukhari ya ruwaito shi, to zuwan shi a amintaccen littafi irin Bukhari yana ƙara mai daraja. To wannan shi ake kira karina. sannan in aka samu hadisi ahad wani babban malami da aka ga an amintu da shi kwarai da gaske kamar Imam Malik kamar Shu'ba kamar Nasa'i suka ruwaito shi sai a ce to ko da yake wannan hadisin mutum ɗaya ne ya ruwaito shi amma mutum ɗayan nan fa Imam Malik ne dan haka yanzu hadisin at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah hadisi ne garibi amma waye ruwaito shi Maliku sai ga mutane sun ce kai ai mun natsu sai ce me yasa kuka natsu sai a ce li qarinati Malik saboda darajar Imam Malik domin su su Imam Malik babu yadda za a yi su ruwaito abin da suke shakka duk abin da kaga su ruwaito sai sun tabbatar to ko in har suka ruwaito magana ko da su kadai ne to akwai tabbacin sai da suka gamsu da magana to abin da ko Imam Malik ya gamsu da shi a wajen riwaya to ya ishi kowa ma ya gamsu da wannan abu to ina fatan kun fahimci wannan abin da ake kira qarina ko qarina anan shine zuwan hadisi ahad a cikin wani babban littafi mai daraja ko kuma kasantuwar shi a samu wani babban malami a cikin ainihin isnadin to sa'an nan kuma sai mu koma ainihin gharib shi kuma gharibi malamai suka ce gharaba ta kasu kashe biyu wannan shine darasin mu na ƙarshe kafin mu ba da dama ai tambayoyi insha Allah ta'ala gharaba kashi biyu ce akwai ainihin gharibi da ake kira al-gharibul mutlaq akwai kuma al-gharib an-nisbi idan asalin gharaba wato wannan dayantaka idan sahabi ɗaya ne ya ruwaito to aslus sanadi kenan jama'a kun fahimta to wannan shi ainihin wato ake kira al-gharibul mutlaq al-gharib al-mutlaq dan haka gharibul hadisi nau'i nawa ne biyu akwai al-gharib al-mutlaq akwai al-gharib an-nisbi al-gharib al-mutlaq shine hadisin da sahabi ɗaya ya ruwaito amma a wajen isnadi kuma sai ka iya ganin tabi'ai biyar tabi'u tabi'i na shida ashe asalin gharabar asalin ɗayantaka a ina ta faru a ɓangaren sahabi a asali a farkon isnadi to sai a kira shi al-gharib al-mutlaq ina fatan kun gane na biyu shine ne al-gharib an-nisbi hadisi ne ya fara da sahabbai hudu tabi'ai biyar amma sai ya koma kuma wurin tabi'u tabi'ina sai ya zama kwaya ɗaya ya ruwaito shi can tabi'u atba'i tabi'ina kuma mutum shida sai ya zama kenan farkon shi da ƙarshen shi an samu mutane masu adadi amma a tsakiya fa sai ya koma mutum ɗaya sai su kira shi al-gharib an-nisbi amma anan ina so ku gane malaman hadisi ba su cika gaya mishi al-gharib an-nisbi ba suna kiran shi al-fard an-nisbi amma fa duk dai shine dan haka suka ce al-gharib al-mutlaq me suke nufi hadisin da sahabi ne ya kadaitu da riwayar shi amma tabi'ai da yawa sun ruwaito amma in suka ce al-fard an-nisbi me suke nufi hadisin da sahabbai da yawa suka ruwaito ko uku ko hudu ko makamantan haka haka can amma sai aka samu a wani bangare sai ya samu ainihin mutum guda wato wannan hadisin ba dan nisbar wannan tabakar ba ko wannan mutumin ba ya zama hadisi aziz ko ya zama ainihin mashhur ne riwa ma ko ya zama mutawatiri wadannan su ne ainihin karshen ainihin wannan kasar namu na yau wanda ainihin muka tattauna akan tarihin ilimin hadisi amfanin ilimin hadisi kyakkyawan sakamako da karkasuwar ilimin hadisi har muka taho da kuma irin littattafan da yadda malamai suka yi wajen aikin rubutun ilimin hadisin muna waɗannan bayanai muna cewa dukkan su mun gabatar da su ne a taƙaice insha Allah ta'ala amma ita wannan lecture ce wadda za a ci gaba da yinta ne da gwargwadon sadda aka samu lokaci kawai ba an sa mata rana bane ba an sa mata lokaci ba sai dai da gwargwadon yadda lokaci ya samu kamar yau dinnan an yi ta wannan ita ce kasan na farko wanda za mu sa wa ilimin hadisi na daya abinda zai biyo baya kuma za a sa ilimin hadisi na biyu amma dai wannan ya faru a matsayin muqaddima tare da farkon muhadara masu yan tambayoyi sai su gabatar insha Allah wa alaikum assalam wa rahmatullah dan hadisi ya mu ta asali na bismillah hadisi a tsawon ta farko da matsayin tawassul eh ya tsawon ta farko da matsayin tawassul shi ma wannan zamu yi shi a matsayin gari ne
kware da gaske ai tun farko ma kuskure ne da kace hadisi ne yana da matsayin mutawatir
ai
yawa yawa ai kafin kace mutawatir sai ya cika wadancan sharuɗa idan bai cika ba ba za ka fara kiran shi mutawatir ba dan haka sai kace hadisi ne ya fara da tabaka mutane na da yawa tabaka ta biyu mutanen na da yawa tabaka ta uku mutanen na da yawa tabaka ta hudu sai ta zama mutum daya ce tabaka ta biyar sai ta zama tana da yawa kana nan ya zama garibi in ka tashi kiran shi sai ka kira shi garibi wa na iri garibi annisbi shine suka ce wa kullu itlaqul fard alayhi sai dai a ce me al fard annisbi al fard annisbi na'am
eh
shi ma haka zai kasance ai ana hukunci ne bil aqalliya tabaqar da take da mutane yan kadan ita ce take sa a hukunta sauran kawai kwarai da gaske na'am na'am ibn shahab eh eh to abin da yasa shine khalifa sauran duk da suka bada umarni sun bada umarni ne da umarnin shi kamar shugaban kasa ne yace a je kowace karamar hukuma a gina asibiti shikenan shugaban karamar hukuma ko yazo ya bada umarni wasu masu riwaya suka zo su ce shugaban karamar hukuma ya ce a gina asibiti wasu kuma sun ce shugaban kasa amma karshe umarnin waye na shugaban kasa ne dan haka asalin umar ne da wannan aikin na'am umar dan abdulaziz na'am sai wa kuma wa alaikum assalam eh 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 wato abinda ne magana in ka dauki ilimi na mustalah mustalah alhadith ilimi na jarh wa ta'dil sai ilmi tahqiq sai kuma ilmi na mustalah tarikh wadannan ilmomin gaba daya in ka kira su da ilmin mustalah alhadith kai kuskure domin mustalah alhadith ɗaya ne daga cikin wadannan to amma in ka kira su ulumul hadith to kai daidai in ka kira su da usulul hadith duk kai daidai dan haka usulul hadith yana da fadiya ta taro duk bangarorin ilimin ne haka usul ulumul hadith to amma mustalah fa shi asalin mustalah yana karantar da kai kalmomin da ake amfani da su ne kawai na'am wa alaikum assalam eh eh ai asali mutum goma ma misali ne don malamai dama sun ce ingantacciyar magana ba a adadi ana son ne kawai a fadakar da kai yawa don haka sanda zaka ce goma ai goma yawa ce ko to takwas ma yawa ce ashirin ma yawa ce don haka duk inda aka samu mutane masu yawa to sun an cika sharadi na daya na zama mutawatir kenan duk abin da zaka kira shi yawa don haka kenan sanda ka samu mutane takwas a isnadi ka hukunta yawa ni kuma sai na ga mutane goma sai na hukunta yawa duk kuma yawan ne ai ina fata an gane ba yawan sai ya kai yawan da za a ce yawan yuyu ba ko yawa da yawa na Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'a za mu saurara a nan saboda kurewa lokaci kamar yadda muka ce wannan lacca ce wadda muka mai da ita a matsayin lacca ta mustalahul hadith ko ilimin hadisi kuma haka za mu ci gaba da yinta da gurgurdan yadda lokaci ya bayo insha Allah anan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka